أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم وقفتم دعوة أولا المحسنين على البركة ودخلونا بمن دورا وعدد عندما تبعت شكرا كنا لتابهم ضد الأحكام. wannan shine zaman mu na 38 a cikin darasin wannan litafi, kuma yau muna 13 ga watan Rajab shekara ta 1442 bayan hijiran Annabi alaihi salatu wassalam, wacce ta zo ne da 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2021 miladiya. Za mu dora karatu ne daga farkon sabon babi, shine babul jam'i bainas salatayn, wato babul da zai magana a kan hada sallah, halaccin hada sallah, salloli guda biyu, safari a yanayin tafiya. An Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. وانا حديث أكر بوشي ثاني ابتنا عبد الله عباس الله يزيل سود شيء لما يكون صديقا صحابين وزاد الشعار البيت آل البيت وابرئي عليهم نزع الله صلى الله عليه وسلم. يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya da amsa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajma'u fi safari bayna salati zuhri wal asr, yana hadawa a yanayin tafiya tsakanin sallar azhar da al'asr, yana hada su yayin lokaci guda. Idan kana ala azhar sayr, idan kasance akan wato goran tafiya, yajma'u bayna maghrib wal isha, kuma yana tarawa tsakanin maghriba da isha, wato kuma yana yin su a lokaci guda. ma'anar hadisi a daskure ita ne shari'ar addinin musulunci, shari'a ce da ta zo da sauƙi, shi yasa ta samu wato bambanci ko kuma ɗaukaka tsakanin sauran shari'o'in annabawa alaihi salam. Kuma shari'a ce da ta zo da sauƙi da kuma busar da duk wani abin da zai zama a cikin shi, a cikin mushaƙa ga al'umma. Ya daga cikin wannan wato tafifat sauƙi waɗanda wannan shari'a ta mutu da mutum su kulo da shi, shi ne haɗa tsakanin salloli a yanayin tafiya waɗanda suke istiraki a yanayin lokutansu, kamar azhar da al'asr ko kamar magariba da isha'i. Mutum zai iya wato janyo al'asr ya yi ta a daidai lokacin azhar, ko kuma mutum ya ja azhar ya kai ta har lokacin al'asr ya yi ta. Wato akwai jamu taqdim ko jamu ta'khir, duk ana yi. Haka nan mutum zai iya yin isha'i bayan ya yi magariba a lokacin magaribar, haka nan mutum zai iya jan magaribar ya kai ta lokacin isha'i, kamar yadda dai ya tabbata a ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda za mu gani a nan gaba. Abin da za mu riƙa ko in ce abubuwan da za mu riƙa daga cikin wannan hadisin, abu na farko shi ne faɗansa cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi sabri bayna salati dhuhri wal asri, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hada tsakanin sallar azhar da al'asr a yanayin tafiya. To kuma yana hada tsakanin magariba da isha'i duka dai a yanayin tafiya. Wannan dalili ne ko kuma hujja mai ƙarfi ga malaman da suke ganin halaccin jam'in salloli, wato hada sallah da sallah a yanayin tafiya, su ne jamhurin malaman musulunci baki ɗayan a c
cikinsu har da imamuna Malik da imamu Shafi'i da imamu Ahmad ɗan Hanbali. Amma shi imam Abu Hanifa ya dafa kan cewa da imam Abu Hanifa da imam Hassan al-Basri da Muhammad bin Sirin da kuma almajirai biyu daga cikin manyan almajiran imam Abu Hanifa sun dafa kan cewa bai halatta a haɗa salloli ba sai dai a ranar Arfa ne ko kuma a Muzdalifa, dama a Arfa kamar yadda kuka sani ana haɗa magariba a wato ana haɗa azhar da asar a yi su a lokacin azhar din, kamar yadda kuma a Muzdalifa ana haɗa magariba da isha'i a yi su a daidai lokacin isha'i. Sun yi tawilin dukkan wato wayannan nasoshin da suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana haɗa salloli, to duk sun yi tawilin nasoshin bisa cewa wai jam'i suni annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi. Abin da ake kira jam'i suni shi ne jinkirta sallar farko har zuwa lokacin da ta biyu ta shigo, kamar mutum ya jinkirta a zahar har sai farkon lokacin da asar ya yi da mun sai ya yi tsari, ya gudu suka ce. To sai dai kuma ana mayar musu da maganar su bisa cewa ai shi kansa jam'i da haɗa tsakanin sallah da sallah ɗin Ubangiji ya shar'anta wannan al'ummar ne saboda ya zama gusar da damuwa ko kuma wahala da gare su. To idan ya zanto kuma sai ka jira wannan ta farkon ka jira ta har ƙarshen lokacinta har sai ya zama farkon lokacin ta biyu ya zo ga ai ya zama an gusar da ba gusar maka da mashakar maka ne. To da shi kansa wannan jiran lokacin ma wani abu ne mai zaman kansa, kuma ba kowane mutum ne ya san yaushe ne ƙarshen lokacin azhar kuma yaushe ne farkon lokacin la'asar ba, musamman ma bisa yanayin canzawar lokuta. Kuma akwai hadisin da sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu a cikin sa wanda Imam Bukhari ya rawaito ta hanyar sayyidina Anas bin Malik yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهور إلى وقت الأسفل. نزعل صلى الله عليه وسلم إلى كذي أتكام أشي كافل رانا في زوالي وفي كمر إلو ويجن شاء إيكينا كوشاء إيلا نجي كافل رانا في زوالي وإن الجن كيف تصلى الأزهر هل في لغة الله أسر يأي فالناس ثم يجمعوا بينهم ما سنسي حقت أكانون في صلى الله عليه وسلم. وإذا ذا قفت من الظهور idan kuma san da zai tafi din rana ta riga ta yi zawali to sai sallaci iya azhar sun mara kira sannan ya hau ya ci gaba da tafiya. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam har idan har sallah ta wato rana ta riga ta yi zawali baya tafiya har sai ya sallaci azhar sannan ya ci gaba da tafiya. Yawon duk da ya akwai kuma wasu hadisan masu cikin wannan ma'anar sun zo kuma da wasu lafizan daban-daban, kamar misali hadisin da wato Ishaqu Sagani ya ruwaito, shi Ishaqu Sagani ɗaya daga cikin manyan maluman Imamu Muslim ne, ya ce haddasana Muhammad ibn Abdullah al-Wasiqi, ya ce Muhammad ibn Abdullah al-Wasiqi ya ba mu labari sai kawo hadisi yake cewa fa in zabata shamsu qabla an yartahira, idan kuma wato rana ta yi zawali kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya sallar zuhura wal asr sun baraki ba yana sallaci azhar da asr sun yi tafi an gane yau wato idan har rana ta yi zawali yakan sallaci azhar da asr sun yi tafiya, idan kuma kafin rana ta yi zawali ne sai jinkirta sai in har tafiya ta kawo shi kafin rana ta zawali sai ya ci gaba da tafiyarsa in lokacin azhar ne ba ya yin ta a yanayin tafiyar har sai lokacin la'asar ya yi sannan sai ya haɗa su ya yi su tare. Yawwa shi ne ma'anar magana. Sannan akwai wani hadisin wanda shi ma yake ƙara ƙarfafar wannan wanda aka rawaito shi ta hanyar sayyidina Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, hadisin Imam Abu Dawud da ya rawaito shi. Sayyidina Mu'adh bin Jabal yana cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah tsira da Allah ta mutu a gare shi kana fi gazwati tabuka ya kasance a lokacin yakin tabuka ne ga yaki shine yaki mafi nisa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaji kuma haka ne wani shine yaki na ƙarshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yaji shi da kansa to a wannan yaki da yake an yi tafiya mai yawa kuma an dade a tafiyar sannan aka dawo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idzar tahala qabl an tazila shamsu idan har zai tashi idan an kwana a masauki za a tashi a cigabar tafiya kafin rana ta yi zawali a karar zuhura hata yi jama'a ilal asri to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jinkirta a zahar har sai ya hana ta bil asri yi tsari fa yusalliha jami'an sai ya sallaci tsari wa idzar tahala ba'da zayyi shamsi idan kuma bayan rana ta yi zawali ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai cigaba da tafiya sannan zuhura wal asr jami'an yakan sallaci azhar da asr tare gaba daya kuma sar kuma yake gabar tafiya wa kana idan ta hala qabla al maghrib idan kuma ya kasance kuma idan zai tashi ci gabar tafiya dab da magriba a karan magriba har ta yi salliha ma al isha yakan jinkirta magriba har sai sallaci tare da isha wato idan tafiyar zai dora tafiya dab da magriba kamar irin da yamma kenan to yake ci gaba da tafiya ko da lokacin magariba yayi da duk yayi ba har sai lokacin isha yayi sai ya fada yayi tsari wa lam tahala ba'd al-maghrib idan kuma bayan magariba ne tafiya ta kama shi ajjala al-isha fa sallaha ma al-maghrib to yake gaggauta yi isha wato yake matsota matso da isha da yayi da tare da magariba yawa saboda kaga wannan mu ma za mu iya yi a yanzu a wannan zamanin da muke ciki misali a ce yanzu ka je kamar Kano to kaga tafiya ce kamar mai nisa ka je kamar Kano to lokacin da zaka taho gida lokacin magariba yayi to zaka yi hada kai ta da isha'i a wannan lokacin kaga misali ana yin magariba kamar bakwai saura kuta to zaka iya yin ta har isha'i a wannan lokacin yawa haka nan kuma idan kanan zaka tafi sai lokacin kamar misali rana ta riga ta yi zawali to kawai kenan za ka iya hada ta kai ta da la'asar sannan ka ci gaba da tafiyarka idan kuma kamar irin wani idan sha ɗaya ne tafiyar ta kama ka za ka iya bari har sai ka je kana sai ka hada ka yi azhar da la'asar din kaga sun da za ka isa kaga lokacin la'asar ya kusa yawa to saboda haka lokacin azhar farkon lokacin azhar ya wuce sai ka hada ta kai ta da isha nan kaga wannan shine abin da zamu cira daga cikin shi wannan hadisi kuma duka malaman musulunci a cikin hadda mazhabar mutama da kiya suna nan akan halaccin yin haka yawan mazhabar imam abu hanifa ne kawai suke ganin ba za a yi haka na asirin zafi ai har lokacin sallar da wuce kafin ka yi fitan yawa da wani hadisi ma da ya kara fito da ma'anar fi shi kuma an karɓo shi ta hanyar mu'adh bin jabal radiyallahu anhu ha ila ya yace sun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin tabuka ya kasance yana hada azhar da asr kuma ya hada magriba da isha yayin lokaci tare don lokaci guda yace annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an zauna wata rana an dan ya da zango a wani guri sai ya fito ya sallaci azhar da asr tare a lokaci guda sannan sai ya shiga cikin hemarsa ya zauna sannan har sai da lokacin magariba ya yi sannan ya fito ya sallaci magariba da isha'i tare ka gani sannan ya koma kuma to duk dai wannan kabira da cikin fitowar da za mu kira daga cikin wannan hadisi na abdullahi da hafsa to sai hadisi na gaba wanda shi ma akwai magana mai tsawo a cikinsa babu asirin salatu tasawuf wannan babin da ke mana magana a kan halaccin wato kajarta sallah a yanayin tafiya an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma qala
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك وانا حديث عن تقصد واتو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وانا عبد الله بن عمر سمع لكل من شافنا amma da shi da cewa a cikin sahabbai duk da cewa dukkanin sahabbai zuwa da alimi ma koyi ne da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam to amma shi abna da kuma amma da shi da wato ananun koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa to a wannan da gari shi yana cewa na abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiya wato nayi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa abu فكان لا يريد السفر على ركعتين يا كتر شيء انا تجيا غير ان تجيا بايا قاروا اكثر ركعات وابا بكر وعمر ثم انا ابو بكر وعمر دكان وعثمان سيدنا عثمان دكان سناي تجيا دارك كذلك ثم حق في كبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وقت وكاغاس ادم كلدي اشكي ما الوانه حديث Allah da Umar Allah ya tsiye yana cewa yayi ya ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da halibo kansa guda uku Abubakar As-Siddiq Umar ibn Khattab da Sayyidina Uthman da Affan Allah ya rubuta su baki daya yace to bai taba ganin sun ƙara a raka'a biyu ba a yanayin tafiya amma wannan yana da a raka'a salloli masu raka'a guru ne kenan kuma wannan ya nuna cewa annahu lam yusallu sunanar rawatiba in safari dan garin ce nan sunan sunan rawatib din safar wato ba ta sallatar sunan rawatib wato sallolin nafila din rawatib kamar rakoin da ake kafin azhar da na bayan azhar da kuma ake kafin asar na nafila ba ta yin wannan iya kawai dan suci safarin da gaddar ta cikin raka'a wato kaga wannan yana nuna mana halaccin barin wadannan nafilolin ayyukan tafiya da kuma yi kiyafarin da kawai ya gaggata sun da dama ita kasaru wato sadaka ce ubangiji yayi wa bayin kanu yawa a cikin wannan hadisin akwai matsaloli kamar guda takwas da za mu fara matsala ta farko shine halaccin sallar kasaru a yanayin tafiya wannan lamari da dukkan malamai sun yi ijma'i yawa kamar yadda yake a cikin littafin al-Istikhara ما ابن هبيرة يجي اتفقوا على الكسر في السفر ما نبيه من المنشي ذكا سي اتفاق اكم حالة سن الكسر عين الانتفاع يسي لي ما نبيه اذا في صعباني شيء شن ينكسر انا سو اني اتوى على الامة كوكو واجبي للدولة سيكتين في نايل يا يكسر اني يا يكسر امام ابو هنيفة يا دبا اتنشي واجبي اما تحبر امام ابو هنيفة da mutum da yake tafiya in kin kasar mai fada raka a hudu to sallar ma ta fashi ta yakan amma na ba imam Abu Hanifa nuwa na kware da saboda ya bar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam yawa imam Malik a wata riwaya da gare shi da shi imam Malik akwai riwayoyi uku daga gare shi a riwaya ta farko wanda ana jin ibn wahab ya karbo daga gare shi ya ce sallar kasru shi ma abun ta wajiba ce da halitta mutum ya bar yin yin kasru cikin sallah abun malik amma a ruwayar malam ashabu daga gare shi ya ce sunna ce amma mai karfi a cikin sunnoni a cikin kuma wata ruwayar daga ɗaya daga cikin almajiran sai kaji ko abdul malik ibn al-majisi shi ma yana da shi manyan almajiran maliki shi kuma ta fuskarsa ya ce amma malik ya ce bi tafsir wato mutum yana da zaɓi kuma ya kasaru ko kuma ya yi cika sallarsa amma yin kasaru dai ya fi wannan shi ne mazhabar malikiya amma imamu shafi'i da imamu ahmad dan hanbali Allah ya rufe su sun ce rukusa ce wato sauki ne Allah ya yi wa al'umma da haka sunna ce abin su mai ƙarfi akwai riwayar Imam Bukhari daga nan Aisha radiyallahu anha ta hanyar wato Ibn Shihab al-Thawri daga Urwatu bin Zubayr kuma daga nan Aisha radiyallahu anha
sana cewa sallah farko da aka farka ta ta a farkon da sun yi raka'a biyu ko wata sallah iya duk ma sarfa wani da kanto a farkon lokaci a farkon al'amari raka'a biyu aka farkanta akan al'umma to daga baya sai aka ci ne zaman gida yi raka'a wa murdu amma matafi ya ci gaba da yin su raka'a tare da ace ita kanta na Aisha radiyallahu anha an ruwaito daga gari cewa ta sha yin tafiya wanda tafiyar ta kai a kasar amma ba ta ne saboda ta yi tawili cewa tafiyar ta yi tawili ne irin na Sayyidina Usman radiyallahu anhu kamar ta yi tawili cewa tunda tafiyar ita babu wata wahala mushaqqa da take ji a yanayin da zai duka wai ta cika sallar sai take cika ko da ace wajibi ne dole sai ayi kasaro in ba ayi ba sai an saki sallah ma to na Aisha radiyallahu anha to da ba ta rika cika sallah ba da ba ta musu ba kuma ba ki ma cewa yi a waza da rabbu fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah idan kuna za ku tafiya a bayan kasa to babu laifi gare ku idan kun gagarta sallah in sun kuma an yau suna kuma lullu kamar idan kun yi tsoron kada kafirai su fitine ku yau ku kaga ainihin an yi shar'an da ta saman dalilin tsoro yau to amma ko da ba ku tsoron in dai ka yi tafiya za ka iya yin kafir kamar yadda za mu gani a nan gaba yau ku kaga ubangiji cewa ya babu laifi gare ku idan kun yi kaza ku kaga a shi kenan wannan abun ba umarni ne na wajibi ba yau to mas'ala ta biyu shine da cewa dawamuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akan yin kasr a yanayin tafiya da kuma aikin halimafin da shiryayyu a bayanta yana nuna cewa yana rinda ɗin jayen da cewa yin kasr a yanayin tafiya shine ya fi daidai da sunna ba wai cika sallah ba saboda haka aikin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yin kasr shine ba wai kamar yadda wani mutane wai kaga mutum kun yi tafiya da ta kai a kasar ko kuna yin kasar sai ga wani shi kuma cikawa yake in kai masa magana sai ce wai ai ban dauko ba ne to ba dauko ta ake yi ba kawai inda ka yi tafiyar da ta kai a yi na kawai shi kenan sai kai ba wai dauko ta ake yi ba ba kuma wai wata niyyar yin ta ake fita ga gida ba ba haka ba ne inda ka yi tafiyar da ta kai a kasar kawai shi kenan ta kama yau yau Na'am. Na'am. La za mu zo kan wannan matsalar za mu magana kan malamin yana tambaya ne akan adadin nisan da ya halatta a kasar da kake a cikin sa. Za mu zo wannan ai kuna mun abin da sallah sallah shi ka cikin ku hadisin akwai bayani masu tsawo a cikin hadisin. Ai na ce matsalolin takwas za mu tattauna a kai ko yanzu nan mun gama matsala ta biyu ne to matsala ta uku da za mu shiga shine malamai sun yi ittifaki akan cewa ba a yin kasar a sallar alfajir wato sallar asuba da kuma sallar magriba ita sallar alfajir wato sallar asuba dalilin da yasa ba za a yi kasar ba a gare ta saboda bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin cewa ana yin sallar farilla raka'a ɗaya ba in ba sallar gunyaki ba salatul khawf ita ce aka yi raka'a ɗaya tare da limam sannan ka ci ko raka'a ɗaya daga baya yawwa sannan ita kuma sallar magriba ba da ma a raba ta ne tunda raka'a uku ce wani kiro wani mai faɗa ya ce to me zai hana tunda ba zai yi a raba ta biyu ba to ita ma a gadar ta sama na a ce mai ƙasar yi raka'a biyu kamar misalin yadda a matsalar saki kaga a matsalar saki shi bawa ai da ai saki uku ya mallaka in ya wuri mace ko shi bawa shi kuma saki biyu ya mallaka yawa me yasa to bawa ba shi saki ɗaya da rabi ba saboda babu labar saki a musulunci kuma da mutum zai ce wa matar shi na sake ki saki ɗaya da rabi to shi kenan sai a cike masa wani labar a ce ya zama biyu kenan yawa ya gaji yawa da shi za yau da shi yasa cikin wasan da gaba ba da ba araba ta gida biyu saboda haka shi yasa dole cikakkiya za a yi yau sai matsala ta hudu cewa shin a wace irin tafiya ne ya halatta a yi ƙasar yawwa to malaman musulunci suka ce ya halatta a yi ƙasar a cikin duk wata tafiya halattacciya imamun nawawi ya ce jamhurin malaman musulunci sun taba kan cewa ya halatta a yi ƙasar a duk wata tafiya halattacciya amma sashen malamai masana fiqhu sun taba kan cewa bai halatta a yi ƙasar ba sai a yanayin tsoro a yanayin tafiya ana tafiya sai a fiɗi ana tafiya ne wato a gurin da ake cikin tsoro a tsoro su ba da wani tafiyan to amma gaskiyar magana wannan ƙaunin nasu ba mai ƙarfi ba ne saboda akwai hadisin ya Ala bin Umayya radiyallahu anhu wanda ya tambayi sirna Umar radiyallahu anhu cewa na tafi sirna Umar ya amiral mu'minin ya kake gani ubangiji ya ce kulli ta'alimu dunamu an tasiru min as-salati in shiftum an yaftina kum alladhina kafaru babu laifi gare ku ku kasaru sallah ku ga ku sallah an kuna tsoran kada kafirin su tune ku to shin idan ya zanto babu tsoran fa ya kake gani ya amiral mu'minin sai sai na Umar radiyallahu anhu ce masa to ni ma na yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar da kanmu sai ya ce sadaqatu sadaqallahu biha alaikum fa'tabalu sadaqatahu ce ai ta kasaru sadaka ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayin ku mu'minai da ku karbi sadakar Allah ku karbi sadakar ubangiji yawa wasu malaman kuma haƙila yau ka san malamai da bakuna bakule wasu malaman sai suka ce ai bai halatta ma ai kasaru ba sai in a tafiyar aikin hajji ne ko umra ko kuma tafiyar jihadi ka ji ba amma sashen malamai mafi halin jahil suka ce a duk wata tafiya ta bin Allah to ya halatta a yi kasaru a cikinta imam abu hanifa da imam sufyan sauri suka ce ya halatta a yi su a gurinsu suka ce duk wata tafiyar da duk wata tafiya kawai ko tafiyar saban Allah ne a iya yin kasaru amma gaskiyar magana mafi halin jahil ba da wani sun ce duk wata tafiya wacce a cikinta akwai saban Allah ba za a yi kasaru ba sai in tafiyar bin Allah ne kamar tafiya neman abinci za ka tafi rani ko za ka tafi neman karatu ko wani abu za ka yi kasu yawa amma wanda zai tafi kallon dodo da wanda zai tafi party ko ana gala a wani gari ko kallon wani makaɗi ko kallon yan drama to wannan bai halatta ya kasu ba ko kallon bal ko Allah ya ce ko kallon bal ita kallon bal na ji wasu malamai a wannan zamanin ma sauƙin ra'ayi suna magana a kan halaccin ita kanta buga bal yawwa ya halatta a yi amma idan ya zanto ba za ta shiga lokutan sallah ba haka nan kallon ta ne in ba zai shiga in ba zai janyo maka san kafire ba domin soyayya da kafire wannan kuma haramun yawwa kuma ka daga tsare shi yawwa kuma haka ga kuma haka ga ba da haka za ka mu muke ganin mu muna bangaren malamai ba sanannu warke ganin haramcin yinta da kuma bata lokaci wajen kallon ta saboda da ashe ba da ke suka kaddara da ashe musulmai ne suke yi suke yin bal suka shiga suka yin bal kasashen musulmai ne suke yi shin kana ganin kasashen kafiran da za su sa kuɗin su a ciki har su rika tsaya suna kallo eh wala su sa ba amma mu yanzu kasashen musulmai wato wani abin haushi ko ce abin takaici ba mu da wani abu kwaya daya da muka haɗa a kan yin sabaki daya wanda an yi ittifaki a kai za a yi gaba ɗaya ko kuma za a raya wannan abu dan dama dama ma ko mu ce kamar musabaqar karatun alqur'ani da kana ganin kafiri bai yi safu din sa ya shiga wani hudan kawai ya kalli musabaqar karatun alqur'ani a tarbiyyar eh ba zai yi ba saboda wannan aiki ne na musulunci kuma zai kusanta mutum ga Allah to su kuma wancan aikin saboda aikin da yake nisanta mutum ga Allah shi sa yanzu a duniya in banda harkar siyasa babu harkar tubban samun kuɗi sun zuba kuɗi kuma da jari mai yawa a cikin harkar sai ga an sayi ɗan bal kuɗin da za a baka zakkar wannan adadin kuɗin ya ishe ka rayu nan da shekara kuma baka buƙaci komai a gurin nan ba ne zaka san shi kamar dala miliyan 100 kaza wanda kowace dala miliyan 1 ba yin shi da naira miliyan 100 amma sai da jan sai dan ba guda daya dala miliyan 40 dala miliyan 60 ko bai da haka to kaji ma ba haka ba karamin kudi ne Allah bai ce ya yi to da haka sai biya kallon ban bai halaka su ne kasar ba a cikin ta yau malaman da suka ce bai halaka a yi bai halaka a yi kasar a tafiyar saban Allah ba ra'ayin su gaskiya magana ya fi karfi saboda shi ita kanta kasar wato sauki da ubangiji ya yi wa mu'minai to bai halaka ba kuma wanda ya tafi dan ya saba wa Allah bai halaka a halaka masa bai kamata a halaka masa samun wani sauki wanda aka yi wa masu bin Allah ba yau mas'ala ta biyar shi ne ma'abotan ilimi ba na ma'abotan ilimi sun yi saɓani a kan wacce tafiya ce ni sassa ya kai a ƙasa imamu malik Allah ya ƙara masa ya jada imamu shafi da imamu ahmad ɗan hanbali sun tafi a kan cewa sai tafiyar da kai burji me ake nufi da burji hudu burji hudu shi ne wato kowane burji guda yana ɗauke da mil 12 kaga burji hudu ya zama mil 48 kenan ko wato bisa takaddirin cewa kowane mil guda yana ɗauke da mita 600 da haka burji hudu bisa ga akan kilomita 76 inda kai ne tafiyar da kai nisan kilomita 76 za ka iya kusa yau birnin kudu? Wata kai maka kusa yau mu dai daga kilon zuwa birnin kudu kilomita 42 to daga nan kuma zai kilomita 50 ba kamar daga nan sai ka kai da wata kasako misali yawa bakar kama ba ta kai ba yawa su kuwa a mazhabar imam abu hanifa sun ce ba za a yi kasar wasu a tafiyar da kai tafiyar kwana uku ne amma mazhabar zahiriya sun zo da wani ra'ayi mai rauni wanda da shi ne wasu suke riko a wannan zamanin suke sa son zuciya alhali ko shi kansa ra'ayin na zahiriya wato malamai na musulunci sun rauna na ra'ayin sosai kuwa rauni sosai da ƙarfi ma sun ce inda mutum ya fita tafiyar da kai mil uku zai iya yin ƙasa na daga nan zuwa gaban tsohuwa haka duka nan kilomita na wani a kilomita 5 to misali to duk inda ya halatta kai ƙasar to za ka iya ajiye azumi fa saboda shi yanzan da za ka iya zama da gwanon tsohuwa za ka iya ajiye azumi to ka gani ka ga tafiyar da ko a kafa ma za a iya takawa a ci yanzu na mutum duk da dare ne a yanzu na mutum zai tashi yanzu nan a yi sallama da shi ce ya tafi gwanon tsohuwa ina jin nan da awa ɗaya zai iya bugowa waya ya ce ya ji ya isa a ƙasa ya ƙasa ba ta faji minti 30 ba ta saboda Allah ba san rai ba a ce tafiyar minti 30 da mutum ya abin nan aƙalla ma da mai mafi mafi a sauƙin ra'ayi suka ce tafiyar da kai a wuni ana yi a wuni ana yi shi ne wato ra'ayi mafi kurkusa shi ne tafiyar wuni ba a mafi yawan malamai sun tafi a kan sai tafiyar ta kai tafiyar kwana uku tsawon kwana uku sai a ƙasa ko kuma tafiyar da raƙumi ne kamar wuni uku yana yi ko kuma tafiyar da raƙumi ne wasu malamai kuma sun tafiyar da raƙumi ne wuni yana yi sannan kuma ya kwana zuwa wayewar gari yana yi zaka duk wannan za ta kai kamar mil 48 ne wato kilomita 76 raƙumi ya wuni yana yi sannan ya kwana yana yi kuma sun ƙa'idi wato ra'ayin nasu ne daga abin da ake kira safar wato tafiya to da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da Ibrahim tu'minu billahi wa yawmil akhir an tusajira tira ka yawmi illa ma alim haram ya raka ga bacin da sai ki imani da Allah da ranar gani wato tafiyar tsawon wuri guda ba tare da muharram ba ya ka dauka to a shikenan tafiyar wuri guda sunan ta tafiya safar to kina ashe za a iya yin kasar a tafiyar ta kai wuri guda kaga daga nan kenan malamai suka istinbadin hukunci yau sama tsakanin da Allah ce mun uku wannan ra'ayi na mazhab zahiriya ra'ayi ne gaskiyar magana ne rauni ma na wasu ne sun hadu akan raunin ra'ayi cewa ba za a yi aiki da shi ko da hujjar su ga mai rauni ce raunin na ta ma ya fi ya yi yawa rin yau mafi karancin abin da aka rubuta da magabata shi ne kamar mil 20 to mil 20 ko kaga ai shi ma akalla zai kai kilomita kamar 30 ko 40 su kuma ba da mil 20 da hudu ke wato waje yin kilomita 40 to shi ne mafi kusancin inda aka rubuta cewa wani daga cikin magabata ya taɓa yin kasa yau kuma kaga a yanayin su wancan lokacin da mutum na sahara da zafin rana da sauransu wannan tafiyar akan rakuni mutum zai yi tafiya a kafa zai iya yin wuni ko kusan wuni saboda wahalar yin wuni sai bayan wannan sai mun yi matsala ta nawa kenan ta tabbiyar ko yau sai matsala ta shida shin daga ina ne mutum zai fara yin kasar ya fita zuwa doguwar tafiya wasu malaman su na biya yawan malaman su fituhu sun dafa akan cewa har sai mutum ya fito daga garin biliki ya wuce duk gidajen hadin gidaje da gonakin garin biliki to daga nan ne mutum zai iya kasar ma'ana yanzu idan za ka yi kasar kana nan da za ka yi kamar Kano misali ko Sokoto to daga kamar Nasarawa kan Nasarawa ai ka wuce gonakin mutanen Gwaram ko da biya yawan da yanzu gayan gonakin mutanen Gwaram ka wuce da kuma gidajen Gwaram wanda ya gabar Nasarawa za ka iya fara yin kasar sun sallah ta kama ka haka da dawowa kai daga tafiya to ko a Nasarawa za ka iya tsaya in ana akwai magariba ko isha'i a kanka za ka iya kai sallar ka sai isha'i ka yi da raka a biyu sannan ka ƙara sun gida yau amma wasu daga cikin malamai su kuma sun taba kan cewa in ka yi niyyar yin tafiyar ko a ƙofar gidanka ma za ka iya fara yin kasar da tafiya shi kuma wannan an karɓi wannan ra'ayi daga cikin ma'aji karrama Allahu jalla amma wancan da shi ne wanda mafiya yawan malamai suka tafi a kai saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a an amma da ke roido cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar cikakkiya raka a guda biyar zai fita ne zuwa umra to amma da yin zuru hulaifa a nan kuma sai sallar raka a biyar tsakanin zuru hulaifa kuma da Madina ya kai kamar kilomita 10 ko fiye da haka ba zai gaza da kilomita 10 ba da idan zurmu zai fadi da ita ke daukar haraji sai raka a da asar ba ka ga asar nan ka ga tafiyar kusan a kan rakumi ne ko kuma a kafa ba wai sauri ake yawa sai matsala ta bakwai ko matsala ta ta nawa muka yi ne ta shirya da shi yawa sai suka ce to shin adadin kwanakin da mutum zai yi kasar har zuwa kamar kwana nawa ne ba na wasu ce idan wata bukata ce ta kai ka gari bukatar kai ka mutum za ka bar kira ba ka san yaushe ne wannan abin zai yi ba misali a ce wasu takardu za ka ji karɓowa kamar a Kano ko a jami'ar Usman Alfodio da ke Sokoto ko a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria za ka ji karɓo wasu takardu to idan ka tafi ka ga ba ka san da ko daga zuwa ba ka samu ba ko kuma cika kwana ɗaya ko biyu za ka samu ko kuma wani mutum ne za ka je ka ba shi wani abu ko za ka je ka karɓo wani abu daga gare shi ka ga ba ka sani shin mutumin nan matafi ne za ka yi zakati za ka same shi ko kuma za ka samu ya yi tafiya kana da jira duk sanda yanzu za ka tsabin ka dawo gida don a irin wannan yanayin ne kai kanka ba ka san sanda bukatar za ta biya ba za ka dawo gida to a wannan ya halatta ka kasar har ko shekara ba ya halatta ka kasar saboda ka je da niyyar ko yau ana ka tafiya to a ranar da ka yau saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ko ruwaito ya zauna a garin Makka ya ci wajen kwana 19 yana yin hutu yau amma mafiya rinjayen ra'ayi daga malaman musulunci kamar mazhabobin nan guda uku malikiya shafi'iyya hanbaliya ina jin yau to wai da bincike da fatan cewa mace karfi kafin cewa za ta kai kwana 4 ko sama da haka a waje to ka cika sallah shi ke bari ka dai za ka yi kamar salloli 21 inda za ka haura sallah 21 a waje to shi kenan bai halatta kai kasar ba in ka ji cika sallah na ka ji amma a hanya kafin ka isa garin za ka iya yin kasar haka na hanyar dawowa za ka iya yin kasar amma ka ji can kan kamar ka cewa za ka kai sati guda ko sati biyu za ka yi kasar to ba za ka yi kasar ba to ka ga wannan ke rushe wato ra'ayi da wasu ɗalibai da suka tafi a kai ko mutum zai tafi karatu kamar Malaysia ko zai tafi karatu kamar wata ƙasa daga cikin ƙasashen Turai ko Asiya ya fasar cewa aƙalla a bijirgi ba ya yi kamar wata shida ko shekara guda amma wani sai ya tsaye a can akwai wanda ba kwanakin baya abokin kwanansa ya fi gwamna wa ya ce shekarar ta biyu kullum ƙasar ne su wannan gaskiya a duk malamar musulunci babu wanda ya ba da wannan fatawar kawai dai sa ƙwarai tun da kaga ya san cewa karatu zai je kuma karatu ne yana da wata mudda sananniya cewa aƙalla biyu mafi jigarcin lokacin zaman karatu shi ne kam da ko kam ɗin nan kuma ko silifta aƙalla ta kai wata hudu na? Na kuma bizar ta haihu to ka gani ba? Saboda ka ga wannan ya biyu wa san da yi da kyau. To sai matsala ta takwas shin idan matafi ya bi mazaunin gida sallah mai zai yi to ba na wani sunji suka ce cika sallah zai kana sallah kana yin kasarunka sai rigima ko ce wani jami'i dai ko a rawar kansa ka ji ka bi mazaunin gida sallah to cikawa za ka yi shi ma ya cika hujja kuma a nan shi ne an tambayi sun na fi ɗan abbas ma ba da misali in sabi raka ce idan farada wa arba'a idan kalla bi muqim yace me suka ce me yasa matafiyi idan shi kadai zai sallah yake yana ka abi amma idan ya bi mazaunin gida sai kuma ya raka hudu Abdullahi dan Abbas yace tilka sunnati wannan ita ce sunna wannan ita ce sunna to kaga wannan shi ne ainihin na'am na'am eh a malikiya akwai aƙalla kamar ra'ayoyika guda akwai ƙaulin ibnu shihab akwai ibnu shihab da ibnu habib akwai maganar sununu akwai kuma maganar shi kansa maliku akwai maganar ibnu al-qasim wato akwai maganganu kamar guda uku a malikiya akwai wanda ya ce idan matafiyar mazaunin gida ta kullum a na ala sunnati kowanne a kan sunnati ɗaya daga cikin malaman malikiya ya ce za ka zauna ne ka jira shi har sai ya ci kowar sauran na ka'ayi da kowinsa in yi sallama sannan kai mafi sallama yana na kai raka a biyu sai ka zauna ka yi kamo da ka yi sai lima ya ci ko sauran zai yi sallama sannan kai ma ka yi a yi zama ba ka yi suna kai mata da nimiya sai ka zauna ka huta ka shafan ka har lima ya ci ko raka a biyu yi sallama ta ma sai ka yi yawa akwai kuma wanda yake ganin cewa kawai in aka yi raka a biyu nan sai ka sallama ka fice amma gaskiyar magana ra'ayi mai rauni kwarai da mai rauni ba sosai na'am wannan ya halatta alga wata mali idan su mazaunan gida suka mu ne matafiyi ai wannan ma shi ne ma ya fi daidai idan ya yi raka a biyun sai sallama su fa sai su miƙe sai su shigo raka a biyu amma kuma a nan ɗin akwai wata mas'ala ba da ake mantawa saboda yawanci kaga ba kamar masubuki ba ne masubuki yanzu idan aka tsere maka da raka a biyu musamman kamar a sallar azahar aka tsere maka da raka a biyu idan ka miƙe fatiha da sura za ka kawo idan ka kawo ibi da za ka kawo kowace fatiha da sura amma idan kai mazaunin gida da sai ka bi matafiyi sallah asabar azhar ko al-asr idan ka bi shi kuma fatiha kawai za ka ka kawai da ma fatiha da sura din kare da kai tare da liman yawa idan kuma iya fatiha kawai za ka ka yawa idan kuma kai ne imani amma sai ka na matafi suka ce to ka wuce kai sallah tunda kai kasar fake in ce kai mana limanci to sai kai raka'a biyu ka sallah yawa to wannan shi na sai ka ga wannan kuma wani lalaci ne na musamman sai ni sai ni kamar wata kofa aka bude kuma nan na lalaci wa mutane yaya liman ga za a fara sallah kana kallo shi ne ba za ka yi a fara da kai ba sai ka jira wai sai liman ya riya ya raka'a biyu sannan ka bi har sai abin sai zama an bayar da sallar kamar wani abin wasa ke yawa yawa to da haka abin da yafi kawai shi ne maimakon tsaya maka ka zuba ido kan har sai an yi raka'a biyu ka bi su mana ka samu ladan wannan sauran raka'a biyu yawa babu jum'ati nan lokaci ya abin nan to shi ke nan sai ta a masa tambaya ɗaya ko biyu nan nan gaskiya ne wannan magana ta magana da muhimmanci magana akan ƙwallo ƴan uwa wato ni Allah ya sani daga abin da na cira ko kuma ya sanya ni har yanzu ina nan akan cewa bai halatta musulmi ya maida hankalinsa wajen kallon ƙwallo da sauransu ba saboda ayar alƙur'ani inda Allah madaukakin sarki yake cewa akan maganar caca da mushe da sauransu da kuma shan giya ubangiji sai ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa alis salah fa hal antum muntahun ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kadai abin da shaytan yake nufi da ku cikin shan giya da kuma caca shine an yuddakum an dhikrillahi wa alis salah ko an yuqi bainakum al'adawata wal baghdha'a shine amkar da tsiyayya da gaba a tsakaninku sannan sai kuma wa yasuddakum an dhikrillahi wa alis salah kuma dan ne juyar da ku daga yawan ambatan Allah da kuma sallah fa antum muntahun shin ba za ku hanu ba wani ya rike manufar shekan cikin giya da caca to dan Allah mutum ya yi adalci faɗi magana ta gaskiya lamarin ƙwallo ɗin nan yana haddasa wa'innan abubuwan guda huɗu ko baya yi haddasawa wato yayyar juna gaba da juna juyar da mutane daga zikirin Allah da kuma juyar da mutane daga kula da sallah ƙwallo ba ta yin wannan sallan ƙwallo don ne har tana yi ku tana tare da wancan ku kaga ba fitar da kai ciyar da dukiya cikin abin da ba zai amfane ka ba ai kwanan nan muka yi karatun nan ko akan maganar yawa akan maganar taba ko daga cikin dalilan da muka kafa akan haramcin shan taba shine cewa ciyar da dukiya ne cikin abin da ba zai amfani ba kuma ba zai amfani waninka ba misali cutar da kai ma zai fi shi ma wannan din haka ne ko abin da ka biya ka shiga danka kalli ƙwallo ka ga shin kallanta babu lada kai ma ka sani sannan ga kuma asarar lokutanka domin a ranar alƙiyama ubangiji zai sa a bujiro maka da dukkan lokacin da kai a duniya kowane lokaci duk wani lokacin da za ka ga an nuno ka kamar da kana kamar a talabijin idan kake kallon fim a talabijin haka za a nuna maka rayuwarka a ranar alƙiyama to duk wani lokacin da ya wuce wanda ba ambatan Allah kake yi ba ba sallah kake ba karatun alqur'ani ba ba a makaranta kake ana tattaunawa akan wani abu da ilimi kamar yadda yanzu nan muke yi ba to ka rika nadama kenan kana wai to Allah kai kai
yau Allah kana ta nadama da ba za ta baka amfani ba da san da aka nuno ka ga kanan kana yin wani abin da ba zai amfane ka ba to sai ka rike kash kana rike kai kana ciza ya da a gaban zata Ubangiji saboda wannan lokacin da kai asarar ka to kaga wannan kenan to lokacin da mutum ke kallon kallo kaga ba wani za ka ga bakin sa ambatan Allah yake ko salatu yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan an ji ka kana wani abu kana la ilaha illallah ko kana wani abu ko subhanallah kana wani abu da suke da ko kwallo ake yi na kusa da kai ma zai ma magana yace habawa ne saboda wai ka aje abu ba a muhallin sa ba to ala ayi hali da gaskiyar magana rashin yi shine saboda kwallon nan ta taimaka wa mazansa wajen bujirewa iyayen su mutum ko ubansa ne ya sa shi aiki ko ya aike shi a lokacin da yake sa rai za a buga wani abu na kwallo ba zai yi ubansa biyayya ba a wannan lokacin har sai ya je ya gama kallon kwallon tukunna sannan kuma mafi yawan kwallon nan kamar wanda ake bugawa mu nan yawanci da yamma ake buga ta ba za su dawo ba su yi bayan magarba yawancinsu ba sa halartar sallar magarba a jami'i mafi yawan 'yan kwallon da masu kallon su haka ne ko yawwa to haka nan kuma masu kallon ta a talabijin shi ma ba sa sun tura ba ruwansu da la'akari da lokaci akwai lokacin da za su iya sa ta musamman irin kwallon duniya ko wannan ta kulam-kulam na kasar turai kasashen turai da suke ba ruwansu da lokuta za su iya sa ta a tsakar dare za su iya sa ta a lokacin azahar ko la'asar ko magarba amma ta za a ji matasa ba ruwansu sun mai da hankali a kan abin kuma wanda da a ce wani abu ake nunawa na addini ko wani abu na wa'azi ko karatun alkur'ani ake nuna wallahi ba za su biya kuɗin shiga don su kalla ba haka ne ko ku kaga wannan shedan ya ci nasara akan masu yin wannan Allah ya kiyaye mu daga ribatar shedan Allah ya kiyaye mu za ta zama ita ta ƙarshe nan a'a ba su da wani miya ai na faɗa yanzu kafin ka zo ne in dai mutum ya yi tafiyar da ya halatta a yi ƙasar da shi ke na aiki mil 76 ne mil ayi abin da kilomita 76 mil 48 a bisa ƙaulin mafi yarin jayen malaman musulunci duk da cewa akwai asaru daban-daban daga magabata musamman sahabbai tabi'ai da sauransu wanda wasu sun yi tafiyar da bata kai haka ba kuma sun yi ƙasar misali akwai duk wannan akwai kuma wanda kamar wannan sayyid salih a cikin littafinsa fiqhu sunna ya ka kawo magabata da yawa da sunayensu cewa sun yi tafiya a wani ya yi tafiya guri kaza ya yi kwana 50 amma kasar yayi wani ya yi tafiya gu kaza tafiyar ba ta fi kamar kilomita kaza ba amma kasar yayi da sauransu to amma dai abin da ya farin jaye a gun malaman musulunci kuma akan aikin sahabbai kamar irin su Abdullahi dan Umar Allah ya ji da shi shine burji hudu din nan to shi kuma Abdullahi dan Umar ya da sunan da aka kiyaye cewa sun fi kowa kiyaye ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma koyi da shi saboda haka wannan cewa mil 48 nan wato burbi hudu kilomita 76 shine abin da ya tabbata a ainihin aikin Abdullahi dan Umar shi kuma Abdullahi dan Umar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma mafi yarin jayen sahabbai din radiyallahu alaihi da kuma magabata sun tafi akan wannan din kamar yadda yanzu muka karanta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين